This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da asuba. Na fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata, 30 ga watan Yuli shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayar da wasu shawarwari akan saki fasalin yadda ake gudanar da kotun kolin kasar, yayin da ana saura watanni 6 ya sauka daga sarakar mulki. Amurka ta sanar da cewa za ta aika da dala biliyan 1.7 na tallafin soji zuwa Ukraine. 'Yan sandan Burtaniya sun ce yara 2 sun mutu sakamakon raunukan da suka samu a wani harin wuka da aka kai a arewacin Ingila.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi dangane da zanga-zangar lumana da matasan Najeriya suka shirya tsomawa a gobe Laraba.
Idan wannan suka fito akai zanga-zangar nan, shine gwamnati za ta gane cewa mutane sun hazuka sun kai inna lillahi wa inna rajuna.
Wannan protest da za a yi, a wasu ne suka kirkire shi don cimma wasu manufofinsu.
A jihar Kano kuma, 'yan kasuwa ne suka yi shirin kota kwana ta hanyar kakkafa kwamitoci domin kariya ga dimbin dukiyoyinsu a kasuwanni a yayin zanga-zangar da za a soma.
Da yawa akwai waɗanda suke fitowa ba don su je su nufi wajen zanga-zangar ba don kuma su je su yi zanga-zangar akan manufar da ake so a yi zanga-zangar ba.
Muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Ana saura watanni 6 ya sauka daga karagar mulki. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayar da wasu shawarwari da jaridar Washington Post ta wallafa a jiya Litinin akan saki fasalin yadda ake gudanar da kotun kolin kasar. Biden ya yi kira da a iyakance wa'adi zuwa shekaru 18 ga alkalai 9 wanda a yanzu ke rike da mukamansu har iya ƙarshen rayuwarsu, tare da kafa tsarin gudanar da aikin kotun. Sakatariyar yada labarai a fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce shugaban Amurka da mataimakiyarsa sun yi imanin cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka bin doka da oda a tsarin demokradiyyarmu, kuma kamar yadda na karanta akwai goyon bayan ɓangarorin biyu, don haka wannan yana da matuƙar mahimmanci. Biden ya kuma yi kira da a yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima wanda zai hana ba da kariya ga fuskantar tuhuma kan shugabanni idan suka aikata laifuka yayin da suke kan karagar mulki da zarar wa'adinsu a fadar White House ya ƙare. Amurka ta sanar da cewa za ta aika da dala biliyan 1.7 na tallafin soji zuwa Ukraine, tallafin da ya hada da alburusai na na'urorin tsaron sararin samaniya, makaman yaki, roka, makamai masu linzami da kuma tankokin yaki. Tallafin da aka sanar a jiya Litinin ya hada da dala biliyan 1.5 na kudade domin taimakon tsaron Ukraine da tallafin dala miliyan 200 na soji daga rumbun ajiya na Pentagon. Tallafin makaman ya zo ne sama da makonni 2 bayan taron kungiyar tsaro ta NATO da aka gudanar a birnin Washington, inda kasashen kawance suka mayar da hankali sosai kan samar da goyon bayan su ga Ukraine. 'Yan sandan Burtaniya sun ce yara 2 sun mutu sakamakon raunukan da suka samu a wani harin wuka da aka kai a arewacin Ingila a jiya Litinin. Jami'ar 'yan sanda a Merseyside ta ce wasu yara 9 sun jikkata a lamarin, kuma 6 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali, sannan manya 2 su ma suna cikin mawuyacin hali. Sarina Kennedy ta ce an kama wani matashi dan shekaru 17 daga Banks a Lancashire wanda dan asalin Cardiff ne bisa zargin kisan kai da yunkurin kisan kai, kuma an kai shi ofishin 'yan sanda inda jami'an tsaro za su yi masa tambayoyi. Da yake magana da manema labarai, Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya ce abubuwan da suka faru na ranar Litinin suna da matukar muni, gaba ɗaya kasar ta girgiza matuƙa. 'Yan sanda sun ce harin babban al'amari ne, amma ya ce babu wata barazana ga jama'a, kuma ya nemi mutane da su guje wa yankin.
Wato nan ba da jimawa ba, Zara za ta sake dawowa da karshen labaran duniya. To amma kafin nan, rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa tuni da wasu 'yan Najeriya da suka so mu gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin tsananin rayuwa a wasu sassan kasar. Duk da yake an tsara soma ta ne a gobe 1 ga watan Agusta. To sai dai kuma har kawo yanzu ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta kan zanga-zangar. Kamar yadda za ku ji wannan rahoto daga wakiliyarmu a Abuja, Ruqayyah Basha.
Nan gungun wasu matasa ne da ke shirin fita zanga-zangar da suka tsara a ranar Alhamis, kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Goyon bayan zanga-zangar nan domin gwamnati ba ta jin kira, domin duk wani ihu da talaka zai yi da wani nuni ya riga ya yi kuma ya kai makulwar inda ya kai na ƙarshe. Ko ba haka ba, gwamnati ya kamata duba talakawa da jama'ar ƙasa da waye, amma ta ƙi Tigris. Ko ba haka ba, idan wannan suka fito aka yi zanga-zangar nan, shine gwamnati za ta gane cewa mutane sun hazuka sun kai inda suka yi sun kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kiya ina goyon bayan zanga-zanga 100%, saboda da aikin da muke yi, in kai aikin mota ɗaya za ka dan samu abin da za ka sa a baki, har ma ka ba wasu, ka ba mu abokananka. Amma yanzu abu kuma yana so ya fi ƙarfinka, ko ince ya fi ƙarfinka ma. Eh to gaskiya za mu samu maslaha in dai har aka yi zanga-zanga kuma aka yi cikin lumana.
Abdullahi Ismail Badeji shine sakataren kungiyar Miyatta Allah ta kasareshen jihar Katsina, kuma ɗaya ne daga cikin matasan da suka fara shirya wannan zanga-zangar. Sai dai yanzu ya ce sun janye wannan kuduri nasu, ganin cewa akwai waɗanda ke shirin karɓe ragamar zanga-zangar domin cimma wasu buƙatunsu.
Zahirin gaskiya abun ba nan ya dosa ba, shi yasa muke kiran al'umma musamman matasanmu da kada a yi amfani da su wajen yi ma gwamnati barna ko kuma kawo wani rudani a cikin ƙasa. Amma mu a fahimtar mu wannan protest da za a yi ba protest bane ba da yake don ci gaban al'umman Najeriya. A wasu ne suka kirkire shi don cimma wasu manufofinsu.
A baya-bayan nan an jiyo ministan Abuja Nisan Wuke na bayyana cewa babu wanda ya gabatar musu da buƙatar gudanar da zanga-zanga a babban birnin tarayyar ƙasar a hukumance, don haka ba za su lamunci wani zanga-zanga a birnin Abuja ba. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Faruk Bibi Faruk, malami kuma masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja, ya bayyana cewa wannan ikirari na ministan Abuja wata barazana ce da ba zai tasiri ba, ganin cewa kundin tsarin mulkin kasar ya bada damar gudanar da zanga-zanga cikin lumana.
To akwai dai alama cewa kama gwamnati tana yaudarar kanta ta hanya biyu. Na farko dai, idan da ta san waɗannan masu yin zanga-zanga ta san dalilansu, aida tuntuni an zauna tare da su an nemi maslaha akan wannan. To ita kuma gwamnati maganin yunwar ya kamata ta sa a gaba ta yi, ko kuma bin waɗanda suke son su wannan, wanda ya ma zama kama kasuwanci yanzu na malamai da ƴan matasa, ƙungiyoyi da sauransu, a nan za ta sa ido, ko kuma a'a za ta iya hawa titi ne ta hana wannan abin ya tabbata, kamar yadda shi minista na Abuja yake cewa ba shi da kofar da zai bari a wannan zanga-zanga.
Rahotanni dai na ci gaba da bayyana cewa gwamnatin na ci gaba da jibga jami'an tsaro a dandalin Eagle Square da wasu sassan birnin. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, yanzu kuma ga Zara ta dawo da karshen labaran duniya.
Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya lashe zaben kasar zuwa wani sabon wa'adi, kamar yadda hukumar zaben kasar ta sanar da safiyar jiya Litinin. Sai dai Amurka da wasu kasashen Latin America da dama sun nuna shakku kan sahihancin sakamakon, bayan da 'yan adawa suka nuna cewa su suka yi nasara a zaben. Hukumar zaben kasar ta fitar da sakamakon ta sa'o'i 6 bayan da aka rufe rumfunan zabe, tana mai cewa Maduro ya samu nasara da kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da dan takara Edmundo Gonzalez na jam'iyyar adawa ya samu kashi 44. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce, muna da matukar damuwa akan sakamakon zaben da aka sanar a Venezuela, kuma sakamakon bai daidai da ra'ayi ko ƙuri'un al'ummar ƙasar ba. A jiya Litinin ne sarkin Morocco na 6 Muhammad ya yi afuwa ga wasu 'yan jarida 3 da ake tsare da su tsawon shekaru masu yawa, domin murnar cikar sarkin shekaru 25 akan karagar mulki a matsayin yin sassauci ga ɗaruruwan fursunonin da aka yi musu hukuncin ɗaurin rai da rai. Umar Radi da Suleiman Rausani da Taufik Boshrin da kuma masanin tarihi kuma mai fafutukar kare haƙƙi Mati Manje na daga cikin mutane 2,476 da aka yi wa afuwa, inji wani jami'in gwamnati bisa sharaɗin sakaye sunansa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jaridu ciki har da Reporters Without Borders sun yi tur da tsare Radi da Rausani tun a shekarar 2021 bisa zargin cin zarafi wanda suka musanta. Ƙasar Morocco ta kasance cikin rukuni na 129 cikin ƙasashe 180 a ƙididdigar 'yancin 'yan jarida ta duniya ta ƙungiyar 'yan jaridu ta RSF na shekarar 2024.
A gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da ake ci gaba da bayyana fargabar yiwuwar rikidewar zanga-zangar lumana da ake shirin somawa a Najeriya zuwa tashin hankali, yan kasuwa a jihar Kano sun kakkafa kwamitoci domin tsare dukiyoyinsu da shagunansu a kasuwanni. Wakilin mu a Kanon Mamuru Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa wasu daga cikin matasan sun ma fara kaddamar da zanga-zangar a jihohi irin su Niger da ke tsakiyar Najeriya gabanin isoro lokacin da aka ayyana farawa, wato ranar 1 ga watan gobe na Agusta. Makonni dai aka kwashe ana helar wannan zanga-zanga domin nuna damuwa da yanayin tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki, yunwa da taɓarɓarewar tsaro da sauran ƙalubale da 'yan Najeriya ke fuskanta. Alhaji Junaidu Muhammad Zakari da ke zaman mamba a kwamitin samar da tsaro ga kasuwannin Kano saboda kaucewa ƙalubalen da wannan zanga-zanga ka iya zuwa da shi, ya fayyace dalilan su na ɗaukar wannan mataki.
Saboda ta iya yiwuwa a samu abinda ake cewa ɓata gari a cikin masu gudanar da wannan zanga-zanga, wanda muna fata ma a samu daidaito tsakanin al'umma da gwamnati. Idan har ta kai za a yi, to muna ganin cewa saboda kaucewa wato ainihin hadarin su waɗannan ɓata gari, ya kamata mu yi aiki hannu da hannu, kafada da kafada da su hukumomi na tsaro, ta yadda za a yi a kare kasuwanni da sauran guraren sana'o'i. Kasuwanni da su waɗannan guraren sana'o'i za ka samu cewa na kowa ne, kuma sun shafi kowa, domin idan aka ce yau ba inda za ka je ka sai abincin, to kaga shi ma wata matsala ce daban. Ko aka ce ba inda za ka je ka sai magani ko kayan more rayuwa, kaga wannan wata matsala ce daban. Ko ba inda za ka je ka sha man fetur saboda zirga-zirga, kaga wannan wata matsala ce daban.
Dama dai masana sun daɗe suna fashin baki akan alfanun zanga-zangar ko akasin haka, musamman a wannan lokaci. Detective Awal Bala na cikin masana kan harkokin tsaro a Najeriya.
Dama wannan matakin ya kamata a ce sun ɗauke shi tuntuni, amma dai duk da dai ba su ɗauka tuntunin ba, a yanzu haka matakin da suka ɗauka mai kyau ne, saboda duk lokacin da za a yi zanga-zanga da yawa akwai waɗanda suke fitowa ba don su je su nufi wajen zanga-zangar ba, ba don kuma su je su yi zanga-zangar akan manufar da ake so a yi zanga-zangar ba. Ita harkar tsaro ta kowa da kowa ce, ko ana fada ko ba a fada, ko ana zanga-zanga ko ba a zanga-zanga, dole ne mutane su samar da abin da ake kira community security. Kuma a cikin gudanar da harkokin tsaro shine foundation, wato in ba community security shi ma internal security din na gwamnatin shi ma ba za a same shi ba.
Yayin da 'yan kasuwa ke daukar matakan kare kadarorinsu, su ma al'umar gari na da rawar takawa a wannan yanayi. A cewar Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya,
mutane su guji wuraren da ake tsammanin zanga-zanga zai gudana, ko kuma wuraren da ake cinkoso domin gujewa tsintan kai wato cikin rikici ko kuma hadari. Sannan kuma akwai bukatun yin amfani da hanyoyin sadarwa kamar wayar salula, social media da sauransu, domin samun bayanai na yau da kullum kan yanayin tsaro da kuma yadda ake gudanar da zanga-zangar. Sannan kuma lalle mutane ya kamata su kasance cikin natsuwa da kuma bin dokokin da hukumomin tsaro suka shimfiɗa domin kaucewa duk wani rikici ko tashin hankali.
Hukumomin Najeriya dai na muradin matasan masu zanga-zangar su ƙara ba su lokaci domin magance matsalolin da suka bujuro da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu saurare, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5, Baya ga haka, akwai yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne. Babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi. Amma aka ciwo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarmu da kowa a nan sabon shiri na zaka mai waya. To Najeriya fa ta zama tulun bashi. A wannan lokaci da kuke jin shirin nan, ana bin Najeriya zunzurutun bashin kuɗi da ya kai triliyan na naira 121.67. In ka maida shi a dalar Amurka, wannan ya kai dala biliyan, ba miliyan ba biliyan 91.46. Wannan rahoto ne da tashar talabijin ta China CB ta bayar kwanakin nan. Wannan yana nufin cewa a cikin watanni uku da suka gabata, yawan bashin da ake bin Najeriya ya karu zuwa naira triliyan 24.33. To wannan bashuka ne da suka hada da bashin da ake bin Najeriya a matsayin kasa wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ciyo, da kuma wanda jihohi 36 da kuma Abuja suka ciyo ciki da wajen Najeriya. Idan ka raba waɗannan basussukan gida biyu don ciki da na waje, za ka ga cewa basussukan da Najeriya ta ciwo na cikin gida kaɗai sun kai naira triliyan fiye da 65.5. Na waje kuma ya mafi wannan yawa, domin ya kai naira triliyan 56.1, ko kuma ka ce dalar Amurka biliyan 42.1. To me yasa Najeriya take da wannan bashi mai tarin yawa? Wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin tsaka mawuya na yau da za mu kawo muku tare da Sanata Ahmed Ali Wadada da kuma Sanata Hussein Babangida, dukkansu yan majalisar dattawa na Najeriya.
Najeriya ta zama katutun bashi kullum karin basussukan Najeriya. In ka dubi basussukan da ita ƙasa take ɗauka da wanda juhar, misali jihohi, yanzu bashin Lagos kaɗai ya kai wajen biliyan 800.7. Jihar ta shiga ta ce mafi ƙanƙancin cin bashi, so kun cancin yabo a ga wannan sun yi da bashi kamar
kuma ba inda ba a cin bashi. America ta fi kowa bashi a duniya, amma abinda ake nufi nan ba bashin bane, ba cin bashi bane laifi. Amma me ake yi da
shi kudin?
Yawa, shine magana.
To me ake da kudin ne da ake
shi ne? Idan cin bashi ba shi bane laifi, amma aka ciwo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Kuma an fitar yanzu maganan kayan gona da yake magana da wani kayan gona ne gwamnati ba ta fitarwa. Gwamnatin da ta shude karkashin Central Bank na Nigeria, gwajin MFLA under Anko Boros, ba irin kudin da ba a fitar da shi ba. Yau kwamiti dina binciken da muke, yawancin kudaden sun tafi hannun waɗansu ne daban, ainihin manoman da shi yake magana ba za su samu ba. Tal mai noma na can ƙasa in ba shi da gata ba wanda zai bashi kudin, amma kudin ana cewa ne an ɗauko don su kudi zai shiga hannun mutane daban wanda ba su ba ma noman suke yi ba. Za ka ga a Anko Boros an je an ɗauki kudi an ba wani kila mai safa mai harkan mai, ko an ba mai harkan wani abu.
Wata Sanata Wadada zai iya tunawa lokacin da muke wanke shugabannin Central Bank, yana cikin ƙorafi da nayi da kuma kukan da nayi, wanda nace kar mu ɗauka dan akwai matsala a cikin misali idan gwadon MFL an bashi kudi ya fantsamar ya rabarwa mutane ba dalili bane da zamu ce zamu daina anko borowas sai mu duba menene matsalolin ta ina sai mu toshe wayannan kofofin har yau har gobe na ina nan akan matsayina akan bakana na cewar gwamnati sai ta ƙara mai da hankali wajen sa kudi harkar noma zan baka misali muna da manyan mutane wanda wayansu ma kudin su suka dauka suka sa suka gina kamfanin shinkafa in billions of naira ga sunan ko ina ka duba a kasar nan amma yau saboda an bude boda an bude dama kuma central bank tana bada kudi wajen shigo da shinkafa wannan ya raunata mutun ya dauki kudi biliyan 25 ga sunan Alhaji Dahiru su Isa Gerawa ga sunan da yawa wannan mega millers ne wanda a rana za su iya murje maka shinkafa trailer 20-30 sun saka kudaden su ba kudin banki ba fa kudin su suka dauka suka shigo da mashinan nan idan gwamnati bata tsaya ta tsaya da kafar ta wuri guda ba to zamu dinga samu wannan matsala zan baka misalin loan da ake yi idan ka dauki kamar wayannan kai samplin wayannan millers din kamar mutum 100 ma ka ba su bashin naira biliyan 10-10 idan ka ba su naira biliyan 10 kuma ka ce su noma hekta 10,000 kowace jaha inda wannan mill din yake a ba su hekta 10,000 kowannen su zai iya kawo maka hekta zai iya kawo maka 10,000 na shinkafa samfira ina zuwa 10,000 na shinkafa samfira kudin ta ya kai naira trillion daya ko ba komi ba da masu dako da masu murjeta da masu kaita kasuwa wato a value chain din irin alherin da zai kai ga kasa yana da yawa so ni bashi ba laifi bane ba kamar yanda fada a bada bashi amma a tabbatar wa'anda ya cancanta a ba bashi ake ba kuma a tabbatar an yi tsari yanda in an tashi baka bashin nan za ka yi amfani da shi inda zai al'umma amfani wannan shi ne amma dukkan wani program sun nan yana da kyau
kula da aka cire telephone man fetur kafin cire telephone man fetur idan ka kwatanta farashin da mutane suke biya gidan mai da na yanzu ba daya bane ya karu ya ninka ya baninki ma sosai shin kulliya ta biya kudin sabulu na farko kenan da aka cire tallafin nan da Tinubu ya cire shi kuma an tsaya akan haka din ko yiwuwa cewa a dawo da shi sannan tunda ba a samu amfani ba me ya amfanin cire tallafin bayan wahalhalun da ya janyo na karin farashin kayayyaki a kan mutane
wato maganar gaskiya a mafahimci wani abu guda shi tallafin mai wato certificate ne na wa'ansu
masu
takardar shaida ne na wa'ansu mutane masu shafafu da mai a jikinsu wanda suke amfani da wannan damar suna ɗiba dukiyar al'umma idan za a bada tallafi kuma a bada tallafi inda ya kamata ni a wurina cire tallafin fetur abu ne mai kyau amma akwai tallafi da kuma gwamnati ya kamata ta bada inda za ta bada tallafi a bangaren mai shine ta bada a diesel domin diesel shike dauka fetur ai gas man gas shi ake amfani da shi wajen kamfaninnika shi ake amfani da shi wajen generators na gidaje da sauran abubuwa manya-manya wanda ke buƙatar wuta wannan shine ake abinda ake kira targeted subsidy a duba inda yake da rauni a kai wannan tallafin amma fetur a motoci ne ƙanana na hawa idan ka kula motoci safa-safa trailer manyan kamfaninnika
muke cewa in ka cire tallafin nan yawan tsadar abubuwa zai karu kuma zai shafi kowa da kowa da mai kudin da wanda baya da kudin da kuma duk abin da zaka saya a duniyar nan a kasuwa abinci a me kayaba da cire tallafin nan kuma
kayaba da cire tallafi don dama wanda suke samun amfanin tallafin masu hannu ne da shuni
kuma ake cigaba da amfana yanzu
na yaba don an dakatar da wannan hanyar samu ban yaba ba don yanda tsarin ta kasance misali kaga lokacin gwamnatin Abacha da suka aka kara pump price mai sai PTF cewa wannan bambancin ba za ta dawo lallai ga asusun gwamnati ba za a yi asusu na musamman na taimakon talakawa ya kirawo tsohon shugaban kasa Buhari abinda ta kara masa daraja ta ƙara masa mutunci, ta ma ƙara bayyanar da shi kenan ta hanyar da 'yan Najeriya suka so shi don zuwan shi na farko a matsayin soja. 'Yan Najeriya da yawa ba so shi ba, gani ake an musguna musu, an yi kaza an yi kaza. To yanda na so wannan gwamnati ta yi, kuma it is not late. Bambancin subsidy, dama Najeriya na biyan kaza akan subsidy, yanzu wannan kaza din za mu raba su kashi biyu ko uku. Daya kashi daya za mu tura ga ingantar da ilimi, kashi daya za mu tura ga ingantar da lafiyar mutane a asibitoci, kashi daya za mu tura ga yin hanyoyi, gyara hanyoyi na gwamnatin tarayya. Misali, in kuma ta ga dama za ta iya juya shi ta koya, amma 'yan kasa su san cewa wannan subsidy da aka yanzu aka daina yi ga abin da take kawo wa gwamnati, ga kuma abin da gwamnati ke da niyyar yi da waɗannan kuɗaɗe. To ɗan ƙasa zai fi fahimtar me ke faruwa. In ba haka ba, an cire subsidy, kuɗin mai ba ta ƙaru, shi kuma rayuwarsa tana nan cikin matsi. Kamar yadda na faɗi farko, gwamnatin Ashiwaji Bola Ahmed Tinubu ba ta zo don ta wahal da ɗan Najeriya ba, amma yanayin da ta samu kanta ya sa dole ne ta ɗau wa'insu matakan, kuma dole matakan su musguna wa ɗan ƙasa in ana son gyaran gobe na wani lokaci.
To a gaishe ku malamai, to nan za mu tsaya sai mun dawo rana a cewa mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa kuma haura da waɗannan sanatoci guda biyu suka yi, inda kuma za mu ƙarƙare da duba kamulu da shugaba Ahmed Bola Tinubu game da harkokin tashe-tashen hankula da rashin tsaro a Najeriya. Yanzu ka makaddadin su sanatocin guda biyu, Ahmed Aliyu Wadada na jam'iyyar adawa ta SDP daga jihar Nasarawa, da kuma Hussein Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa, tare da Madina Dauda wakilinmu ta Abuja da ta taimaka muka haɗa muku wannan muhawara ɗin. Aliyu Mustafa Sakwato ne ke muku bankwana daga Washington. Sai an jima.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayar da wasu shawarwari da jaridar Washington Post ta wallafa a jiya Litinin akan sake fasalin yadda ake gudanar da kotun kolin kasar. Biden ya yi kira da a iyakance wa'adi zuwa shekaru 18 ga alkalai tara, wanda a yanzu ke rike da mukamansu har iya ƙarshen rayuwarsu. Biden ya kuma yi kira da a yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima wanda zai hana ba da kariya ga fuskantar tuhuma kan shugabanni idan suka aikata laifuka yayin da suke kan karagar mulki da zarar wa'adinsu a fadar White House ya ƙare. Amurka ta sanar da cewa za ta aika da dala biliyan 1.7 na tallafin soji zuwa Ukraine, tallafin da ya hada da alburusai na na'urorin tsaron sararin samaniya, makaman yaki, roka, makamai masu linzami da kuma tankokin yaki. 'Yan sandan Birtaniya sun ce yara biyu sun mutu sakamakon raunukan da suka samu a wani harin wuka da aka kai a arewacin Ingila a jiya Litinin. Jami'ar 'yan sanda a Merseyside ta ce wasu yara tara sun jikkata a lamarin, kuma shida daga cikinsu na cikin mawuyacin hali, sannan manya biyu su ma suna cikin mawuyacin hali. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya lashe zaben kasar zuwa wani sabon wa'adi kamar yadda hukumar zaben kasar ta sanar da safiyar jiya Litinin, sai dai Amurka da wasu kasashen Latin America da dama sun nuna shakku kan sahihancin sakamakon. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce, muna da matukar damuwa akan sakamakon zaben da aka sanar a Venezuela, kuma sakamakon bai daidai da ra'ayi ko ƙuri'un al'ummar kasar ba. A jiya Litinin ne sarkin Morocco na shida ya yi afuwa ga wasu 'yan jarida uku da ake tsare da su tsawon shekaru masu yawa domin murnar cikar sarkin shekaru 25 akan karagar mulki a matsayin yin sassauci ga ɗaruruwan fursunonin da aka yi musu hukuncin ɗaurin rai da rai.
Masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da ƙarfe 8 a jima mai tawar shirin. Kafin ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya, za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin. Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyin na ki muku fata alkhairi ma'assalam.